Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Murtala Faruk Sanyinna
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda yau ma tare ga watan Satumban shekara ta 2020 za mu yi magana ne akan fitinar makiyaya da manoma.
Inda kwamitin kula da kungiyoyin makiyaya na ECOWAS ya bayyana yadda za a magance fitinar makiyaya da manoma.
Amina, akan haka nema wakilin sashen Hausa a Abuja ya hada mana rahoto kuma ya samu zantawa da member Rupa da ke karkashin kungiyar ECOWAS.
Za mu kuma ziyarci filin mu na Tatsuniya. To jama'a, sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya mana daga Abuja akan wannan batu. Inda kwamitin ya nuna damuwa da yadda manoma da masu gine-gine suka cinye burtalin shanu da hakan ya sa makiyaya suka rasa hanyoyin wucewa zuwa inda za su rika samun ciyawa a lokutan shekara.
Bayan sake fasalin muradin gwamnatin Najeriya na tsugunar da makiyaya ta hanyar ware musu gandun daji da ya samu karbuwa a yawancin jihohin arewacin Najeriya, alamu na nuna wasu gwamnatocin arewan za su kwato filayen da wasu masu hannu da shuni suka mamaye a dazuka da adacin burtalin shanu ne ko gandun kiwon dabbobi ne. Tuni hakan ma ya fito daga gwamnan Zamfara Bello Matawalle inda ya bada umarnin karbe wasu daga filayen. Tsohon gwamnan Neja Babangida Aliyu ya ce ya zama mai muhimmanci a dawo da burtalin shanu na asali don tallafa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Masu satan shanu da dai batattu sai ka gane ta zargin Fulani da sauransu. Duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi, to mu kokari duka mu dawo da su. Fulani da ke son su zauna mu tabbata cewa a musu abubuwa. Kaman ga misali, saniya ta Afrika ta Kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda. Sai ka ga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwano guda ba. Sai mun dinga hada su da irin wa'annan don mu ma mu inganta shanun kasar namu.
Kungiyar Fulani makiyaya mai yatti Allah ta bakin shugabanta Muhammadu Kiruwa ta ce Fulanin kan tsinci kansu ne a mawuyacin yanayi yasa su kan samu sabani da jama'a amma ba wai sun fi karfin dokokin Najeriya bane.
Kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali. Kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laihi. Ko ni ne akai bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Balle wani wanda ke bana wanda nake shugabanci kanshi.
Babban manomi kuma makiyayi Isa Tafi da Mafindi ya ce lamarin kiwo ya wuce na Fulani kadai.
In an ce masu kiwo ba ana nufin Bafulata ne kawai ba, a'a, duk kabila na Afirka suna da dabbobin da suke kiwo, shanu ma suna ciki, har Tibi suna da shanu, har Ibo suna da shanu. Don haka kuma in an ce ayi wannan kiwo daga akuya har zuwa rago, za a iya shirye yadda za a sa su girma su bada nama da kuma nono da kuma fata wanda zai sa a kafa masana'antu iri-iri.
Akalla ne makiyayan da ke cewa tarihi hatta fadar gwamnatin Najeriya kan burtalin shanu take sun natsa daga fito na fito da makiyaya da ya fita azara a arewa ta tsakiyar Najeriya har ya sa gwamnatin jihar Benue ta hana kiwo a fili. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
yau dai Nasiru bai yi nisa ba. Gazantawarsa da Dr. Sani Abdu na kungiyar makiyaya ta Rupa dake karkashin ECOWAS.
Farko za ka gabatar mana suna da matsayinka wannan tafiyar.
To, sunana Dr. Sani Abdu. Ni ina cikin wata kungiya ta manoma da makiyaya wadda ke aiki a kasashen Afirka ta Yamma wadda ake ce ma Rupa. Kuma wannan taro da nazo da sunan wannan kungiyar nazo. Shi wannan taro ma'anar shi bisa tahiyar dabbobi cikin kasa wajen neman abinci da ruwa. Shi dai da waran shi da Ingilishi ake ce ma transhumance. Kuma da matsalolin da ita wannan transhumance kin take kawowa da kuma amfanin da wannan transhumance kin take kawowa. Don shi ne ya kawo ni a nan Nigeria.
Wato dama a riga an tattauna a babban taro na kungiyar tarai tattalin arziki ta Afirka ta Yamma ECOWAS ko shi da yawo kan wannan lamari kafin waɗannan kungiyoyin naku su zo su yi wannan taron. Shin wace matsaya kuka cimma kan yawo da dabbobi da ake wannan transhumance din da kake magana a wajen wannan taron?
To, abin da aka tsaida wato an ce lalle a lokacin da ake yanzu an gano wannan tahiyar ta dabbobi cikin ƙasa tana da matsala, tana kawo hargitsi da yawa. Amma sai talo ya ce to ba duka kowane hargitsi ba wanda ke cikin ƙasa yake da alaka da wannan tahiya ta shanu wajen neman abinci da ruwa cikin ƙasa. Akwai wa'ansu wanda suke labewa bayan sabala don su halbu barewa. Don wa'ansu sai su gani akwai makiyaya sun zo a waje. Sai su tada husuma saboda suna da wata manuwa ta boye wadda yake ko ta siyasa ce ko ta shugabanci ce ko wani abu da ya canza ba. To shine muka ce wannan a rarraba dan dima da dan kabewa. Na biyu muka ce mun yarda a ce wannan tahiya ta dabbobi cikin ƙasa neman ruwa da abinci a kawo mata wata husa'a ta daban wadda za ta dauka maimakinta. Amma lokaci bai yi ba na ai wannan abu saboda inda aka ce kasashen mu na Afirka ta Yamma wanda suke cikin kungiyar tattalin arziki na kasashen Afirka ta Yamma sun yi abin da aka ce a yi yau da shekara 2030 amma 50 da suka wuce don bunƙasa kiwo a cikin kasashen mu. Da yau wannan matsala ba haka zamu ganin ta ba. Amma sai aka maida kiwo aka maida shi kamar saniyar wari. Sai akwai ma lokacin da sai shekara ta zo ta wuce fannin kiwo gwamnatocin ba su zuba kuɗi. An bar shi gashi nan haka ne ya lalace. To wannan rishin zuba wani abin na tattalin arzikin shine ya kawo taɓalɓalewa ta wurin kiwo da wurin mashayar ruwa ta shanu da kuma hanya wanda ake cema birtali na shanu duk suka koma gonakai suka koma gidaje. To yau babu su kenan. Kaga dole in aka ce bisa ce za su tahiya dole sai sun bi hanya wadda ake bi ba ta su bace ba. Kuma wannan bin hanya inda ba ta su bace wata kila cikin gonakai ne sai kawo abin gan.
Wato kafin mu yi nisa Dr. Sani Abdu, menene wannan abin da kungiyar ECOWAS din ko kuma wani abu aka cimma dadin da kuka ce da an bi da ba samu wannan matsalar ba?
To abinda aka ce yanzu nan gaba a mai da hankali wajen gyara kiwo a diba dabar da halin ji menene yasa ba a sa kuɗi ba. Na biyu in an ga wannan a sa kuɗi don bunƙasa kiwo. Na uku a sa kiwo a neman mishi hanya ta wadda za ya zama abu na zamani. Wannan shine aka cima babban matsaya. In makiyaya suka ga amfaninsu wajen yanda za su samu albarka ta bisashensu ba sai sun yi tahiya ba to suna barin tahiya cikin ƙasa. Wannan kuma dole sai an sa kuɗi sai gwamnati ya sa hannu ya kawo program da project wanda za su sawa a kawo kamar fasahohi na zamani a cikin kiwo a kawo hanyoyi na zamani a ce in kuna yin nono ga yanda za ku kalace amfanin shi in ku dabbobinku na wanda ake kaiwa abatuwar ne a saida ga yanda za a yi ku kalace amfanin wannan dabbobin nan. Ka gani nan wurin za su ganin amfaninsu sai gani mutum Oliyo da ya ta tafi yana ta wahala cikin daji sai ya tsaya wuri guda yayi kiwon shi saboda makiyayi in kaga yana tahiya yana wahala yana neman ciyawa yana neman ruwa to ba dan ya so bane ba in san samu ne to tahiya nan ta cikin daji neman ruwa da ciyawa wallahi ba za yin ta ba kaji abin da muka tsaida muka cimma wajen result na wannan taron
wato mana ba kuna magana lalle ne sai an dawo da burtali da gine-gine da gonaki suka cinye ba a wata hanya ce ta daban da ya kamata a kirkiro ta kula da manoman ko kunci makiyayin ita ce za ta kawo maslaha ga wannan lamarin
to yanzu abin da muka ce inda mutanen suke tahiya kana ji inda makiyayin suke tahiya adiba saboda ma azabna lahiya a dan sassafta a basu dusu amma ba mu ce wannan ya tsaya daga nan har illa masha Allah ba ana cikin wannan nan da shekara 20 30 40 in gwamnatocin mu sun yi kokari sai a kawo wannan fanni wanda gaba ɗaya ma babu wannan tahiya cikin abu amma sai an yanzu sai an yi aiki da wannan abubuwan saboda babu gwamnati yanzu za ta iya zuwa gaba ɗaya ta ce gashi ta sa kuɗin da za a sawa busashe su zanki shiga cikin ƙasa ba an ta cikin wannan lokacin saboda an yi latti ne abin da ya kamata ne a yi ta yau da shekara 40 50 da suka wuce ba a yi ba to cikin shekara guda shekara biyu ana yin shi ba an shi kenan dole sai a ta a hankali kuma ana dauka hanya wadda za ta sa kiwo ya zama nan da shekaru masu zawa ya zama kiwo na zamani
kuma wani abu da kuka nuna kamar wasu daga cikin rikice-rikicen ma ba wai lalle yawon da masu kiwo suke da dabbobi bane ke jawo su
eh akwai shi kuma kowa ya da wannan abin fa saboda akwai wa'anda su cikin ƙasa can ma ba su san azamna lahiya suna da wani wata ma'ana su wanda kada ai zaman lahiya saboda su samu iko koko ka a samu zaman lahiya saboda su samu sai ta ci gaba wajen arzikin su suna barin wa'ansu baya to akwai wa'annan in ka diba duk rigimomin da ake wani bisa tsakanin manoma da makiyaya za ka gani in ka diba za ka gani wa'ansu mutane can masu hannu wanda ba a ma san da su ba suna can boye kana da sarki kana son cikin ƙasar shi kai zamna lahiya kai kuma kana son sarauta me za ka yi in akwai abin da za ka saka sarigima ba ka sata kana neman iko na zamani ka gani wato in aka tada mutane hankali za ka zo ka samu riba abin ba kan shi kuma wannan ba abin ne wanda muka hodi yanzu abu ne wanda yau da shekara 30 da ta wuce tunda muke cikin wannan aikin mun hadi kuma akwai inda aka yi aiki da shi kuma aka samu sassaucin wannan matsalolin saboda an diba an lalabe dan dama da kabewa an diba an gani su wane ne ke sa abin nan an sha an kiran su sun zo cikin taro an yi taro da su an kwatanta musu masu hukumci mahukunta sun kire sun ce a hankali muna da rahoto kuna cikin wannan abin ka gani sai suka fara jin su suka jin daga ba sai aka samu zaman lahiya to duk inda ake irin wannan rigimai akwai irin wannan abin
akwai kuma wani abu da kamar gwamnatin Najeriya ke neman bullo da shi na a kafa gandun kiwon dabbobi wato ma'ana a ware wani daji inda za a ce nan naku ne makiyaya ku rika zama a wajen a samu kowace jiha a irin wannan merayen kukan wannan
yo ai kaji abin da muka ce can da abin da ke kawo rigima kana cikin jihanku kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai wa'ansu su zo yau su ce gonar kakansu ce a ɗiba a basu jibuwan su zo su yi gona cikin birtali sai wurin kiwo na busashe sai ya rage a cikin garinku a cikin ƙasarku a cikin jiharku ba ka iya tsayawa kai da dabbobin ka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa kuma ka samu ka yi rayuwa da iyalinka me za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa in yanzu gwamnati shi ne muke muna nemawa a cikin ƙasashen mu na Afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya haƙƙinsu ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taɓa shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala ka gani shi ne muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillah amma gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo ƙungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za a yi ba ka zawa ka zo kama mutum aski ba da san shi ba ko ba gani kenan in za a wannan abin a kiro su a tantamna da su su yarda ga inda za su ga inda za a yi ga inda za a yi in suka yarda sai su tafi shi amma in aka zo aka gwada ƙarfin iko aka ce a gashi dole nan za ku tsaya ka gani akwai matsala fa muna lokaci na demokrasi da na participation kenan ya kamata a yi respecting wa'annan value
akwai kuma wasu lamura da ake nuna masu kai hare-hare da sunan makiyaya kamar ba asalin makiyaya bane, kamar wasu mutane da suke zuwa daga wani waje ba lalle masu kiwo bane, me za ku ce kan wannan?
Eh, wannan ka san shi abu na insecurity. Mutum ba ya ce gashi rahoto kullum ke iya bambanta dan dima da dan kabewa. Su gwamnati da suke da rahoto sun san da wannan, akwai wa'ansu wanda suna neman ayi husuma ko ko su zo su zankin ta'adi dan a ce makiyaya ne suka zo kai wannan ta'adin. Akwai su kuma mun yi zancen su wa'annan. Kenan mu ba mu hana gwamnati ba yayi aikin shi na neman rahoto da kama duk wani wanda yake ba yana kawo husuma cikin ƙasa ba tare da gaskiya ba. Wani mu ma muna neman shi saboda makiyayan mu akwai inda suna da gona, suna da wurin kiwon, suna da gonakan, suna da komai da komai, in ka dauka Adamawa a Cameroon, amma cikin ƙasar sun kasa zama saboda irin wa'annan mutanen wanda ke hannun zamna tsaye suna nan suna zuwa suna kama su sai su ce kuma sai an ba su kuɗi, in ba a ba su kuɗi ba su kashe mutane. Ka gani ko ba wai manoma ba kullum, makiyayan su ma kansu suna kuka da irin wannan abu. Kuma muna nema gwamnati ta yi kokari ta kawo duk abin da za ta yi na tsaro mataki wanda za a samu a kare wannan irin masu ta'adi.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Bari mu kammala shirin da wannan tatsuniya da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aiko mana daga Kaduna.
Gatanan ku akwai wani yaro ne ana ce mishi Jalim. Maman shi ta rasu da aka bar kishi da kishiyar maman shi, dama ita ma tana da yarinya sa'ashi. Shikenan suna tafiya kiwo, yana tafiya kiwo ya dan fara wayau, yana dan fara wayau sai aka fara tura, ta fara tura shi kiwo, yana tafiya kiwo. Ga yarinyan ma ta kai manzalin ta fara tafiya kiwo da yake a karkara ne, mata da maza ana zuwa kiwo. Ta kai manzalin ta fara zuwa kiwo, maman ta yi ta hana ta, ta ce ka je ka. To daman kafi maman shi ta rasu ta bar mishi wani katon bijimi ana ce mishi daki, ta bar mishi ta ce bani da komai, ga abin da zan iya ban maka ina rasa kai gadan wannan aka ban mishi. Shikenan ana nan yaro yana girma, yarinya tana girma, kullun sai ya tafi kiwo, kullun sai ya tafi kiwo. Wannan kiwon da yake zuwa ma ga shanaye baban sa yake da shi kamar me. To ita kuma kishiyar maman nashi tana tunanin in fa baban ya rasu shine namiji, shi ne zai cinye wannan gadan duk dukiyar shana kannan da tumakan nan. Shikenan sai yarinyan kishiyar maman take cewa to ni yanzu ya zanyi wa yaran nan, yarinyan kawai ta zama ita ne kadai a gurina, baban sa yana rasuwa, shikenan dukiyar nan ya zama namu. Shikenan tana ta tunani sai ta ce to ya zanyi. To dama akwai wani abu ana ce mishi kwasan burohi, in dai mutum ya sha mutuwa yake yi, da filatanci ne ake ce mishi kwasan burohi, kamar nono abin yake. Shikenan ya tafi sai ta tana da wannan kwasan burohin wanda muke kiran shi kwasan burohi ta filatanci. Yana tafiya sai shanin da aka je kiwo ya ki cin abinci, ya ki shan ruwa, yana tambo bo, yana ta kuka. Ta filatanci sai yaron Jolin ya ce mishi daki am kowai na ta madaki am. Shikenan daki na me yake saka kuka, yake ce wa shanin nan shi me yake saka kuka. Sai shanin ya mishi waka ta filatanci, Jolin nan 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 Joliyan wai ta hoti joli nan 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 joliel bengatan ta kosan buroi joli nan 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 joliel ender shabbal mada joli nan 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 joliel to be dokki ma joli nan 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 joliel hotu bawo sudu joli nan 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 joliel il to gaska joli nan 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 joliel uwa adam joli nan 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 joliel ce to daki aminani tek shanin yake ce mishi joli kaji joli in ka koma gida za a sa maka kwasan burai a cikin nonan ka damin da za a maka na franka in ka koma gida in sun baka ka koma bayan dakuna ka tona rami ka birne he ka ce kasha ya ce to naji na gode shanu na naji shikenan shanu ya ci gaba da cin abincin shi ya sha ruwan shi suka koma gida ai kuwa suna komawa gida da faran-faran dinta ta platanti da jali a warti to sannu ma a warti ki kadi aji take to wala dawo rako san ma da hoshin jara tana mishi faran-faran shikenan sai ya ce to sai ya dauka tana ce mishi jali ga nan nonanka ka zo ka kasha gashi nan tun dazuna dama maka ta yare kenan ta fada ya dauka sai ya je shi bayan dakuna kaman yadda shanin shi ya fada mishi ya je shi ya tona rami ya binne bai sha ba shikenan ta ga dai bai mutu ba tana jirayen mutu in yayi nan ya ma dauka shanayen shi da yake in an dawo da rana da yamma in ka zo ka ta abincin rana zaka koma dai ka dan zagaya da tumakanka haka ta ga dai har ma ya dauka ya je shi ya dawo ta rasa me ba to ko bai sha da yawa bane kuma fa kashi ya dawo min da ƙwaryan nan na wadi me ya faru tana ta mamaki tace kai to bar dai in canja shawara ta rasa me yake mata dadi ta hana shi abinci baban shi yana nan yunwa ta kashe shi baban shi yana nan shikenan sai ta sake wani sabon salo aka bata shawara kawayenta na banza suka bata shawara ai akwai wata kakar tsofi ta yare ana ce musu mama ne in akwai ta in kika je duk shawaran ta baki inda ta yi to ai kaman yankan wuka ne inda kika yi yaron nan sai ya mutu tace ai ko aka ce ta tashi ta tafi ta tashi ta tafi tana zuwa ko ta fada mata gashi ta ce to ai abu mai sauki ba in ji tsohuwar kuna kwana tare ne sai ta ce mata a ba ma kwana tare dakin shi yana can gaban daki ya ganyen kwana da matsiyacin yaron nan ya je ya shafa wa yata tsiya irin na uwar shi shikenan ta ce to yau ki ce za su kwana da yarinyanki ke kuma in ya tafi kiwon nan ki samu gunguman itace ki tona rami ki sa shi ya zama gawayi ya ruru a bayan gadan yarinyanki da yake gadajen karkara baya mannuwa da bangon wannan dangan dakin da yake danga ne ba a manna shi aka tona kuwa ta saka wannan gunguman itace wuta ya ruru ya kama da yamma yaro ya dawo ta bashi abinci ya ce ya koshi to jole handa kan awalda e minya kullun engel waya hangel hangel walda e jolin gel walda e joli min kan mi wawata mi dala on baldon e ne su dungare da on baldon ta ke ce mishi tare jole ni da yarin ya kan wannan naka kullun tana cewa za ta kwana da kai ni kuma bazan iya bari ku je ku kwana a can ba dakin ka gwara ku zo nan ku kwana kusa da ni tunda tana so ku kwana tare sai ya ce to shikenan da ya tafi kiwo shanin nashi ne ya kasa cin abinci yayi wannan kukan nashi shikenan ya bashi labari ya ce in ka dawo gida za su in ka dawo gida za su sun kunna wuta a karkashin gado za su tura ka kai kuma ka cire kayan yarinyan ka meda jikinka da yake kun san wa kauye kawai ba a sa riga zane ake daurawa a sama sai za a je kasuwa ne ake sa riga wasu daga cikin mu shikenan ya cire zanin ta ya daura ya sa mata kayan shi ya cire dan kunnan ta ya dan makala haka da yake manne ne haka ya dan makala ya cire warwarayen hannunta da abun goshi dutsin goshin nan ya daura dan kwalinta sai ya koma gaba ya tura yarinyan baya dare kuwa yana yi ya cicira kayan jikin yarinya meda jikin shi sarkanta su warwaranta ya sa mishi shi ma kayanta Shikenan suna kwance can can dare sai ya ji maman tana bubbugan shi. To daman ya riga shanin shi ya riga ga mishi abin da za a yi. Shikenan ta ji ya ji ana bubbuga shi haka. Shikenan sai take cewa ta yare. Tura mi turo. Tura mi turo. Sai yarinyar take cewa wallahi na mu ya ce tura mi turo. Wai nan ta hule ne fitti ne yaran ne yarinyar ta ne bata san yarinyar ta bane take cewa wayo inna ni ne dama yarinyar tana ce mata inna yaran ma yana ce mata inna sai yarinyar take ce mata wayo inna ni ne sai take cewa ka kone ka mutu ma ka kone ka fashe yarinyar tana cewa wayo inna min ka kone ka fashe suka tura yarinya to yanzu kan farkanki take fada wa yaran ashe bata san yarinyar ta kona ba take fada wa yaran shi kuma yayin shiru da yake dare ne yana kwance yau kan gobe da safa ba ruwanka zaka shaka koshi dukiya ya zama naka komai yanzu ya zama naka tana jin dadi sai kwanta suka yi bacci da asusuba ta tashi ta sa surfe ta fara waka ta yare hande kan aweli hande kan gofungala take gomada jaudi e bali don fudun latake don mada umma jara kwasan manjara kara fere ma hande kan yana ce mishi yau kan kin ji dadin ki shanaye raguna tumakai sun zama naki gida ya zama naki ki tashi shaye daman ki ki koshi ke kade yau kan abinki tana tawaka sai tsuntsu yazo a daidai bishe ne take surfe sai yazo yake ce mata tayare bomborin ginnanga a anda umbiya umbarda bomborin ginnanga a anda umbiya umbarda ita ce sufa shashai kan ga ashola samana nyama ko ama nyama mbugama take ce wa tsuntsun tayare take ce shi sai take ce mishi tsuntsun yake yin waka yake cewa wawiya baki san yarinyar ki kika kashe ba wawiya ma haka ce baki san yarinyar ki kashe take ce tafi tafi kai tsuntsun nan bai san ma me yake faɗa ba tafi 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 ma haka ce tsuntsun mai kaza kaza tana mishi bada tana fara surfe ce kai tsuntsun nan ya dame ni ma ta bar surfan bari in je in tashe ta ma mata damun ta ta sha ta koshi da asusuba ta yi damu tana waka ta tashi yarinya ita a nufin ta yarinyar ta ta tashi yaro ta bashi damu ya sha dibba ta gane yana ta bayin da ke da asusuba ne kuma a daki ta bashi ya sha ya koshi ta koma ta ci gaba da ayyukanta tana jin dadi tsuntsun nan kuma ya je ya dawo tana koran shi ita dai dizza santa yarinyar ta ne ai kuwa gari na wayewa tace umma shulmada ta yare tace umma shulmada manangi a bali ma e baima umma shulmada ka tashi ka wanke fuska ka ga ragunanka da shana ki tashi ki wanke fuska ki ga ragunanki da shanayenki ta zo za ta tashi yarinyar nata tana tashi ta ga yaro samiya yaro ne ba yarinya ba ashe yarinyar ta ga kona kawai ta saki tabarya ta daura hannu akai hande dai mi wani tayare hande dai mi wani mi tallafa ki hande kan mi wari bi hande kan dai mi wani gideya ya ta yau na shiga uku na kashe yata da hannu na ba yau ku zo ku taimake ni na shiga uku na kashe yarinya na da hannu na abinda nayi kenan ya dawo kaina dan tsuris dana
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokin aiki na da ya ci ni gabatar da shirin wato Murtala Faruk Sanyinna da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.